كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حال للصبح الملاج.
من ذا يفرج كربا بات مضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا. من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا.
خابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجهد قومان وغسلينا.
خابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد قومان وغسلينا.
لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su fara tabbata ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama Annabi Muhammad alayhinsa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama. Jama'a sauraro, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan shiri na mai albarka na rayuwa a barkoi wanda yake zo mana daga shashin addinin musulunci na Dala FM, wanda duk sati muke kasancewa da ku, ni Aminu Qidar Idris tare da Dr. Abdullah Usman Umar Gadanka. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake daidai ne. Allah maɗaukakin sarki ya sadar da mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta Juma'a, lokuta da Allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'a. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da wannan lokacin mu kasance muna ɗaya daga cikin wanda suke addu'a, kuma idan mun yi Allah maɗaukakin sarki ya sa tana daga cikin wanda aka karɓi addu'o'insu. Marasa lafiyan mu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya, mu kuma da muke da lafiyar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya. Wanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama, ya saka kabarinsu ya zamto raudani min riyadil janna. Mu kuma Allah maɗaukakin sarki idan tamu ta zo ya mana kyakkyawan ƙarshe. Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da kasanmu lafiya, ka ba mu kwanciyar hankali, arziki mai amfani, wadata. Allah maɗaukakin sarki yanayi da al'umma suke ciki na babu, Allah maɗaukakin sarki ka wadatar da kowa, ka ciyar da shi, ka shayar da shi, ka bashi abin da zai amfani da shi a wannan rana, a wannan rayuwa tamu da muke ciki. Allah maɗaukakin sarki ka datar da kowa da kowa da abin da yake bukata na alkhairi. Wannan fili idan ƴan uwa ba su mance ba, mun tafi hutun sallah akan tarihi da muke gabatarwa, ko kuma in ce bayanai da suke zuwa dangane da magabata da kuma koyi, yanda za mu yi koyi da su. Allah maɗaukakin sarki ka ba mu dama ta yin koyi da abin da magabatanmu suke aiwatarwa. Sannan Allah maɗaukakin sarki ka sa ka ƙara mana ƙaunar magabata, musamman sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke biyo musu. Yana ɗaya daga cikin sufar waɗanda suke mummunai ne, kullum mummuni yana roƙawa kansa gafara, sannan kuma yana rokarwa waɗanda suke sun gabace shi gafara. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وننا نونا مكة شوى دوان دا كزونا ككيني ما مش غافرة أقويسو ييا دا كونا دا تكيس أكانون كدشي وننكم ألاقا تيدا الله مأتوك كين سلكي يهد أتسكان الأمم المسلمي دولة أصحو مسلمي يناسو دا كونا غا ينوانشي وإن دا سكا غباتا to mafi kololuwa daga cikin magabata sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka dauko wannan addinin suka kwafo shi suka karanto shi daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yada shi a fadin duniya dan zaka iya cewa su suka yada addini a fadin duniya tai da duk wanda ya gaya maka wani abu na addini ta sanadiyar su ne duk inda addinin ya kai wani ilimi ya kai sanadiyar su ne wannan abin ya kai gurin da sun yi shiru basu fadi ba basu da'awa ba basu yada shi ba watakila da bai kawo izuwa gare ka ba to ko wanda ya maka sanadi ya zamto maka sababi ka kasance ɗaya daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa inda suka karbi addinin da yazo da shi wayannan mutanen abin aso su ne wayannan mutanen abin a kaunace su ne wayannan mutanen abin a nema musu gafara ne a gurin Allah madaukakin sarki shi yasa kaga Allah madaukakin sarki sai ya bada sifa wacce take daga mummunai zaka ga mummuni in kaga mutum kullun yana zagin magabata iya zagin sahabbai to ka tuntube shi a imanin sa domin su dai mummunai Allah madaukakin sarki bai ce suna zagin waɗanda suke sun gabace su ba sifar su da Allah madaukakin sarki ya kawo ce suna neman gafara wa kansu idan suka nemi gafara ga kansu sai kuma su nemi gafara ga waɗanda suke magabata ne gare su in aka ce kuma magabata ya hada duk wanda ya riga ka zuwa duniya magabaci ne a gare ka a wannan al'ummar kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aji na farko sune sahaba na sallama wanda suka zauna da shi suka yi rayuwa da shi suka san shi ya san su suka ci abinci tare da shi suka yaki tare da shi suka je kasuwanci tare da shi suka je suka auri ƴaƴansa ya auri ƴaƴansu wayannan sune mafi kololuwar daraja idan aka ce magabata to wannan magabatan muna jin yadda Dr. Abdullah Usman Gadan Gaya yake fito mana da abubuwa wanda zamu koyi da su a cikin rayuwarsu wanda idan ka kalla zaka ga kowane ɗaya daga cikin sahabban da muka dauka a maza ko a mata zaka ga akwai wani abu da ya fice da shi da ya kamata kai koyi da shi idan kuma ka ji cewa ga wani abu da ya kamata in koyi da shi akan sahabi misali sayyidina Ali ko sayyidina Umar ko sayyidina Abubakar ko Abu Huraira ko Usman bin Affan Allah ya kara musu yarda kowane ɗaya daga cikin su ko nana Aisha ko Hafsa ko Juwairiya da sauransu matayen Annabi sallallahu alaihi wasallama da matayen da suka yi rayuwa tare da shi irin su Atika irin su Umma Hani da sauransu idan ke mace ce zaki ga akwai abin da a kowace sahabiya kika daga zaki ga zaki koyi da shi mafi kololuwa akan ta haka ma in a namiji ne kika daga ko ka daga zaka ga mafi kololuwa ga abin da zaka yi koyi da shi wani zaka ga haƙuri ta nan ya fufuce wani zaka ga dagewa wurin neman ilimi shi ya dauka shine komai a rayuwa wani zaka ga abin da ya fufuce shine kwabo da kwabo kwaikwayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zaka ga karanta qur'ani da wannan ya fufuce wani zaka ga sirri ya fufuce da shi a cikin sabu annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan abubuwa ne da ya kamata idan duk ka tattara ko ka ji an baka tarihi na sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ka fara kokarin ka ga yaya zaka yi koyi da shi a cikin wannan abin da ya fice a kansa ba dole sai ka yi yadda ya ba ko ka kai gare yadda yayi ko ka kai matakin da ya kai a'a kai dai yi iya kokarin ka ka kwatanta abin da zaka iya fattaqullaha mastata'tum idan tsoron Allah ka bai kai nasa ba gurin hakuri ba yadda zaka iya yin hakuri irin nasa yadda matakin tsoron Allah ka yake yadda zaka da abin da ka zo yi zaka yi shi kaf sai kafi wanda bai kai ka ba to haka sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kasance abin da ya rage maka yin koyi koyi kuma ga malamai nan kullun suna ta sanar da mu cewa kaza ne wane ya kaza a tarihin wane da kaza ta hanyoyi mafiya sauki suna zuwar mana kaga mafi kololuwa abinda mutum zai yi koyi kuma da yawa shedan yana kokawa da al'umma koda kaji an ba wa'azi an gaya ma yadda abin yake shedan za ku yi ta kokawa da shi yana karkayi kana sai kai yana karkayi kana sai kai to idan ka bari shedan din ya kada kai to sai ka kasa yin aikin da kuma ka saurara cewa ga irin aikin da sahabban nan suke to amma kai ya kamata ka daure sai kai me sai ka kada shedan taya zaka kada shedan shine ka aikata abin da yake cewa kar kai ka samu ka ga ka dace ka aikata wannan abu
ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا
sauraro insha Allah yau zamu koma ci gaba da tarihin kamar yadda muka saba kuma yau tarihin ma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kasance wato ɗaya daga cikin mata ta manzon Allah Safiya wacce da akwai buƙatar in mun je mun dawo mu rika sanin su waye matan annabi sallallahu alaihi wasallam domin a gida kenan yadda tarihin zamu dauko shi tun daga tushe zaka iya cewa kenan saboda su ne kololuwa suka rayu da shi a cikin gida mana yawa daktar barka da shigowa cikin wannan fili ne albarka daktar babu da zamu tattauna akan ɗaya daga cikin mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da baya dai mun taba wasu daga cikin matayen nasa wannan baiwar Allah daktar wace ce ne
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دنجي أبو دقو دياس تبتك على ملك سركي مهل تشنسا ميدة السي عند إبام الله فيها يجير مامو ya ba mu numfashi muna ta yi Allah godiya yana ta maimaita mana wannan kwanaki ya rabbi ka dade maimaita mana ka tsawaita rayuwar mu aka aikata aikin alheri
amin
ubangiji ka raba mu da mummunan rayuwa
amin
yau kamar yadda dan uwa malami ne gabatar insha Allah ta'ala muna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zamu tattauna akan wato safiya ummul mu'minin wallahi innaha la sadiqa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne rantsuwa yace wallahi wallahi ga na safiya mace ce mai gaskiya
na'am
ita ce safiya binti huyay ibn akhtab ce ma muna fatan Allah ya sa mijinki ya mana rantsuwa yace wallahi wallahi uwar gidana mai gaskiya ne wallahi amaryata mai gaskiya ne wallahi maman wance mai gaskiya ne muna son mijinki ki samu wannan matsayi a wajensa ki ji da kyau ya aka yana na safiya ta zama mai gaskiya har annabi ya rantsuwa akan gaskiyarta wannan mata ta more kware tana daga cikin zuri'ar annabi harun da annabi musa alaihi salatu wassalam tsakanta ya kai ga waɗannan annabawa guda biyu manzo Allah ya aure ta kafin ta musulunta
kamar ya
yawa ai ribato ta akai
na'am
cikin ribataccen yaki wanda za mu yi bayani insha Allah ta'ala ta fada hannunsa sannan ya sa ta ta karbi kalma ya enta ta amma da ta auri wasu akwai Salam ibn Abi al-Huqaiq shine mijinta na farko sannan sai kuma Kinana ibn Abi al-Huqaiq yan uwa ne suka aure ta ka san ya halatta ai aure tsakanin yaya da kani idan kani ya saki to sai yaya ya aura ba laifi bane a shari'a
ya saki ko ya mutu a karama kalla
ko ya saki ko ya mutu
yana dayan yana nan a rayu sai dayan ya aura
warai kuwa
na'am
ya halatta
na'am
eh ba hada fada nake ba amma dai ya halatta yawa idan kani ya aura yanzu baya so saki in yaya ya ga yana sha'awa yana so aga sai ya aura
to
ba laifi bane
dakta akwai wata magana a Hausance da akan ce kamar in kani ya saki wa ba zai aura ba wane in kamar ya mutu kani zai iya aura ya take wannan magana
ai abinda ya halattawa kanin nan shine halattawa duk ya halatta ba wani wanda ya haramta ya halatta wannan tarihin na aure tsakanin wa da kani tarihi ne muakkad
kamar mai muakkad
mana yana da lokaci ga jere a lokacin da yayanka yake auren kan matarsa shine take haram a gare ka amma yana sakinta shikenan ta dawo halal a gare ka ba laifi bane
to in haka ne dakta kamar muna kan kuskure kenan mu Hausawa da mukan ce in wa ya saki in kani ya saki wa ba zai aura ba saboda kunya da
yawa wannan kaji ba shari'a bane ba ana cewa wai saboda an ji kunya saboda kaza ne amma ba laifi bane dan haka kaga ai yanzu nan gashi wannan yan uwan juna ne Ibn Abi al-Huqaiq Salam Ibn Abi al-Huqaiq da Kinana Ibn Abi al-Huqaiq
to amma dakta wani zai iya cewa wannan misalin da ka bamu na tarihin nan su ba musulmai bane haka hukuncin yake ma a cikin musuluncin
ko bare ku ai shefa na fada
na'am
su waɗannan mutane guda biyu suna sun kasance mazajin da take ne aka ce suna daga cikin shuara al-yahud
na'am
yahudawa ne ga baki ɗayan su kuma mawaƙa ce guda shi Kinana din shine aka kashe shi ranar yakin Khaybar da aka ji yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka rubo tuta ta zamanto karkashin wato rabon Dihya ibn wato Adhiyatul Kalbi wannan sahabi babban sahabi wanda yake da kyakkyawan halitta da kyakkyawan sura kuma Jibril yana zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kamarsa dan haka sai aka ce Annabi wannan mata fa ba ta dace da wani ba in ba kai ba
na'am
yawa layan bazai an takuna illa laka ya rasulullah saboda dalilai na farko mace ce wacce take yar gidan manyan mutane a yahudawa so ya kamata a ce ta fito daga can ta zo gidan babban gida a musulunci ma wannan zai sa musulunci ya ratsa gidansu gaba daya don wani aminu ana yin aure saboda a shigar da zuri'a abinda nake nufi a nan gurin shine wato ana yin aure idan ana so zuri'a ta shiga to ana yin aure sai mutum ya aure a gidan sai zuri'a sai ta yadu kuma ana yin aure don a samu sarakuta a samu sauƙin al'amura yanzu waɗannan mutane suna cin waɗanda suke gaba da annabi sosai
na'am
yahudawa ne da aka yi aure yan gidansu
na'am
to kaga ai dole gaba ta ragu
na'am
kenan idan ana faɗa da wani da wani to ai ƙoƙari a haɗa aure tsakaninsu
na'am
ka gani wannan ka ɗauke shi sunna ce ta rayuwa duk lokacin da ake gaba tsakanin gidansu wani da wani ba a shiri
sai aure a gidan
to aure a gidan a dole ma za a sulhunta dole musamman an samu yaya zuri'a ta gindaya dole ai hakuri to wannan yana daga cikin hikimomin da yasa aka ce annabi ya aure ita wannan mata ita Safiya bintu Huyay ibn Akhtab kuma alhamdulillah annabi ya yadda ya karbe ta ya bashi bayi guda bakwai a maimakon ta
na'am
ka duba kyautata wa annabi ma guda ɗaya karba amma dan ya kwantar masa da hankali ya bashi guda bakwai kuma shi wasu a wata riwaya aka ce sahabban ne suka duba suka ga matsayin ita wannan baiwar Allah bai kamata a ce wani ya aure ta ba annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da tayi tsarki ya aure ta kuma ya sanya yanta ta shine sadakinta
na'am to dakta ga lokaci yana fadan
to masha Allah
ji sashin masu tallace kafin mu dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
jawarihina wa yafrishu darba rayhanan wa nazrina wa yanfudu
ruwaydaka ruwaydaka fal humum laha ritaju wa an kathab yakunu laha infiraju ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد
من ذا يفرج كربا فاز يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا
masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri ne albarka ga wanda ya datsi shirin a tsakiya yau muna tattaunawa ne a kan ɗaya daga cikin mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mahaifiya ga al'ummar musulmai baki ɗaya Safiya akan magallahu kana tsakiyar bayani akan auranta da mazajen da
na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Safiya bint Huyay bayan yakin Khaibar kenan shekara ta bakwai kuma a wani abun sha'awa wani darasi da zamu dauka bayan annabi ya aure ta sai ya mika ta da ga ɗaya daga cikin matansa ita ce Ummu Sulaim ya ce ki shirya min ita kuma ki kikkimtsa min ita sannan kuma tana yi idda a wajenki kuma an yi walima an ci cikui da dabino shine aka yi da mai shine aka yi walimar mace ce sharifa mai matsayi zatu hasabin wa jamal wa din tana da dangantaka kuma tana da addini kuma an ce tana da nutsuwa sosai ga kuma haƙuri a nan gurin abinda nake kira ga iyaye na mata su fahimta yanzu a nan amarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma da aka daura auren nan ya dauke ta ya mika ta gurin ɗaya daga cikin matansa ita ce Ummu Sulaim ya ce ki gyara mun ita ki koya mata kwalliya ki koya mata ado sannan kuma ta zauna a wajen ki ta yi idda amma fa kishiyar ta ce so a nan gurin iyaye na mata mu rinka gaya wa kanmu gaskiya kuma mu koya wa kanmu haƙuri mu koya wa kanmu dangana a zazzafan kishi ba abin da yake kai ga mace irin halakar da ita da tabar da ita zazzafan kishi yana hana mace nutsuwa da kwanciyar hankali a gidanta na aure zazzafan kishi yakan sa soyayyar da miji yake yi wa mata ya dawo baya yi masa ita zazzafan kishi yana raba kan yaya na mai gida zazzafan kishi ba abin da yake zuwa da shi in banda tarawa mace bakin ciki da bacin rai a cikin rayuwarta ta aure a shi yau an aure mace a dauke ta da kishiyarta a kai ta wajen kishiyarta a ce ta idda a wajenta kuma a ce kishiyarta ita za ta yi wa mijin kwalli ta sa amaryar ta yi wa miji kwalliya ta gyara ta a kai ta wallahi wannan yana nuna halin da matan mu suke kai a yau sun kauce wa hanya ba a daidai ake ba za ta uwar gida ko ta raki ko ta tsakiya ki zama mai haƙuri da amaryar da aka kawo miki ki ja amaryar ki jikinki idan ma mijin yayi kokarin ya raba tsakaninku to ke ki kokari ki ja ta cikin hikima da siyasa duk matar da kika nuna mata kina son ta kina kauna ta kina yi da ita insha Allah in dai ba shedani ya mace za ta yi da ke to amma irin zama da ake zaman gaba zaman fushi zaman fada zaman ba ruwa na da ita ita banza zaman ta nake yi ita waye menene kaza kaza da irin wannan ba dabi'u ne masu kyau da musulunci ke so an riga an gama da ke tunda kun zama miji daya mijin da ya kwanta da ke shi zai je kwanta da ita ƴaƴanki ƴaƴansa ne ƴaƴanta ƴaƴansa ne ko kina so ko ba kiya so kishiyarki ta zama ƴar uwarki dan ku kun fada ƴaƴa kuma ba mamaki ƴaƴan kishiyan nan da kike fada da ita kike yakatta kike gaba da ita su za su rike ki wataƙila mai gidan ya mutu wataƙila ƴaƴanki su wayi gari ba su da ƙarfin ƴaƴan kishiyar ko Allah ya musu ɗaukakan da bai yi wa naki ƴaƴan ba ki zama da ke da ƴaƴan naki da danginki ma duka ƴaƴan kishiyarki su za su rike ki haka iyayena mata kai koyi da matan annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa muke karanta wannan tarihi Allah ya saka ummu sulaim lokacin da annabi ya miƙa mata wannan ummu sulaim nake cewa ummu sulaim mata abu al-ayyub al-ansari kenan babbar mace ce wadda take mai daraja mai kima annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mata ya dora mata wannan nauyi ta kula da wannan mata ina hankali na tafi ga ummu sulaim salama ne ba ummu sulama ba ummu sulaim nake so nace
na'am
so ala ayi hal annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana wani darasi anan kenan idan mutum ya auro mace wacce ba musulma ba daga hannun wani dole sai ta yi idda yawa sai ta yi idda ko musulman ma sai ta yi idda ai
okay
kada a ce dan ita ba musulma bane ba sai ta yadda ba sannan kuma wannan yana nuna ashe lalle yana da kyau ita amarya a kintsa ta a gyara ta ashe wata mace tana iya gyara wata yaran wannan zamani wasu suna bukatar seti suna bukatar a koya musu abubuwa da nan nake so in amfani da wannan dama in yi kira ga iyaye mata manyan mata ku ja ƴaƴanku ƙanana ƴan matan nan na zamani kusa da ku ku koya musu abubuwan rayuwa ana samun complain da yawa mutum ya zo ya auri yarinya malam ka ganta kyakkyawa da ita masha Allah amma yawanci abubuwa na larura na gida ba ta iya ba ba ta iya abinci ba yanzu a ce a wannan zamani mutum ya zo ya auro mace ba ta iya abinci ba ai kaga akwai nau'i na cutarwa gaskiya ko ba ta iya kwalliya ba wallahi akwai yara ƴan matan da daurin sani ba su iya ba sai ga sun yi shi sama da ƙasa sai an koya mata akwai wanda ba ta da kimtsi a zubar da sun mokara a jefar da in ta cire dan kwalinta ta jefar a tsakiyar daki in ta cire sket ɗinta ta jefar a falo in ta cire rigarta wanda wayar sunta ta jefar inda mutane suna gani ka zo ka tarar da gida kace-kace da yawa daga cikin maza akwai masu kukan matan da ba su da kintsi ba su tsari wallahi dakin wasu malam ƴan matan baya shigowa to kaga ya kamata a koya musu kuma abinda ya shafi ladabi wa miji ma sai an koya musu. Ita yarinyar wannan zamani daga soyayyar da ake da ita sai ta dauka mijinta abokinta ne, saboda ana wasanni, yana dan mata wasanni da zai dau hankalinta sai ta dauka ai sa'anta ne. Da haka idan an zo an yi aure sai ka ga wannan girma na cewa miji na ne, to ya kawo babu shi a idanta. To me ya faru? Iyayenta ne ba su nuna mata ba gaskiya, saboda ita a tunaninta ai wannan soyayya da yake mata, ai wannan wasan da suke, ai wannan ya kira ta tige da dauka din nan yazo yana ba ta hakuri, ai wannan kaza kaza,
auren ma haka za a yi,
haka za a yi a gani. To kuma ba haka bane gaskiya, yawanci shi namiji wato bazan bana so in ce yana da yaudara, yawa bana so in faɗa haka, amma wato cikakken mai yaudari ne na gaske, sai dai addu'a, sai wanda Allah ya kubutar. Idan mutum yana neman mace ba abin da zai yi mata ba, da yawa daga cikin maza.
Amma dakta baka ganin wannan ba wai yaudara bace, jan hankalinta
ce
dan ta taho gurin sa,
ai na gyara lafazin,
tunda mazaje da yawa suna so
wannan, kai ma zaka iya saita abin, amma dai su mata abin da suka dauka yaudara ne, saboda an yi musu shigo shigo ba da su zurfi, haka mutum ya lalaba da mace yana lallaba ta yana mata kaza, tana shigowa gidansa in ya murkushe ta zancen ta ya gare, ya daka mata tsawa. Wannan soyayyar da yanzu ta dawo sai a daka mata tsawa, a yi mata fada, a kira ta kira a waya, a kiya dauka kar ki dame ni, saboda me abin da yake da bukata ya samu. Kuma wannan zancen ka tambayi mata za su gaya maka. To kaga wannan ko da ban ce yaudara ba, ya so ya yi kama da yaudara, ya kamata wannan kaunar da ake nuna da soyayyar, idan an shigo gida ta ci gaba ta ninka, ba wai a zo a canja ta, a zo a yi ta azabtar da 'ya'yan mutane ba. Mata da yawa suna kukan wannan. Sannan kuma ina kira ga mata, wannan matsala ta rashin iya girki da rashin iya abincin nan fa yana rage darajar mace, wanda ya kamata gaskiya mata su sani. Kaga mace iya gani, amma wallahi in ta shiga kitchen fanko ce ba ta iya komai ba, iska ce kurum. Dan abubuwa da ake yi na dan dauki cewa wa miji akan abinci, wallahi ba sa iya yi. Kuma na sha fada a karatu ina maimaita mala Aminu, ka dauki wannan a matsayin aya ce ta rayuwa. Namijin wannan zamani zai iya kauracewa matarsa sati guda, sati biyu, sati uku, wata daya a shimfiɗa bai kwanta da mace ba. Namijin wannan zamanin zai iya jurewa, bai yi saduwar aure da ita ba. Amma akwai namijin da zai iya jurewa ya yi wata guda bai ci abincin matarsa ba, ko na safe ko na rana ko na dare. To abinda ba sa ganewa kenan, yaya za ki saka ci da abinda mijinki yake buƙatarsa kullum, abinda mijinki yake buƙatarsa kullum 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 ba fashi abinci. To yaya zaki saka ci? Sai kaga ta yi kwalliya, ta gyara jiki, ta yi kana, sai ki gama kwalliyar ki da adanki ko kallon ki zai bi wayarsa, tafi miki daraja, wallahi tafi masa daraja a idan ki, a idan shi. Ai da yawa matan suna gama kwalliyarsu da adansu da duk abin da za su yi mijin, wallahi a waya ya daga kai ya ganta ya godiya ma dan shi akai, wallahi ka za ta kare birgimanta da jambakinta ta goge shi a filanta, ba abin da zai
bai makula ba,
bai san tunanin da ta samu malamin. Mata su je kasuwa su kashe kuɗi su sai kayan bacci, kayan ɗaukar hankalin miji, in dai mijin wannan zamani ne tunda dai akwai waya a hannunsa, to yana da wasu matan da yake kallo, amma kuma fa zai ce ta bashi abinci. To ya zaki lalata harkar abinci baki iya ba? Ce mijinki kullun zai taho sai ya siyo abinci, ya taho saboda baya iya cin abincinki.
To
mijinki bai isa yayi baki ya ce ki abinci ba, sai dai ya aika makota a dafo abinci, ko ya aika gidan mahaifiyarsa a yi musu abinci, ko ya aika gidan abokinsa, akwai wanda ma gidan abokinsa yake turawa a yiwo abincin a kawo wa bakinsa su ci. Matar tana nan tana zari ido kamar mujiya.
To
amma bata damu ba fa?
Baka ganin shi laifin mijin ne wanda ya auro ta, kamata iya koya mata duk abin da yake so koya.
Miji shi zai koya mata abinci, mala Aminu ka ji tsoron Allah wallahi. Miji yanzu miji ya ji da tafane ya ji ta koya mata girki?
Dakta yanzu ga guraren
ba laifi bane in ya koya mata, ba laifi bane, amma dai gaskiya kana dora ni miji abin da bai iya ba. Yanzu ka zo ka auri mace kuma kai zaka shiga kitchen ka koya mata tuwo, ka koya mata abinci
wai ya kai ta
ina amfanin mahaifiyar ta to ina amfanin uwarta akwai na yadda ana zuwa a tura aje a koyo dafa abincin nan wannan muna zabarawa aje ayi Allah saka wa mata da alkhairi wadanda suke sun kware wajen yin koyawa mata abinci cika kala kala wannan yana da kyau to amma babban abinci da za ta fara koya shine a gaban uwarta a gaban mahaifiyarta
doctor
ina abu na biyu akwai matsala ta lalacewa tarbiya da ko haduwa da kawaye da ba a yarda da su ba wani baya barin matarsa ta je ta koyo abincin a wani wuri na kasuwa da za a biya saboda da wa za ta hadu ka gani za ta izo ta dauko ta tarbiya wata kila ta hadu da wata kawa wanda ba a so ai asalin mace malam yana cikin compliment abinda zai kara wa mace daraja da kima kafin ka aure ta iyayenka iyayenta su baka ita ta iya girki
to doctor ka san iya mu gida kan da suka iya kuma shi yanzu mutum zamani yana son girkin zamani
ba lalle girkin da ba to ai girkin da din ma ana bukatar sa wallahi akwai gugaggun matan da wallahi na zamanin ma duk sun iya suna nan Allah gaya maka su ni ina ba da shawara wa iyayena mata a mai da hankali Zaid bin Aslam ya ruwaito mana hadisi da yake mana bayani akan wato tsananin soyayyar da wannan mata take wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita Safiya bint Uyay tace lokacin da Zaid bin Aslam yake cewa inna nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi alladhi tuwfiya fi Annabi rahama lokacin da yayi rashin lafiya da ya rasu a cikin sa nana Safiya da ta ga yanda yake sai kuka sai hawaye tace wallahi ya nabiy Allah lawajidtu anna alladhi bika bi wallahi nasu a ce ciwon da ya same ka din ya rasulullahi wallahi da ni ya samu ka duba tsabar kauna nasu a ce ciwon nan ba kai ya samu ba ni ya samu ya kashe ni ba kai ba wannan ya sa matan annabi sauran kishi ya dauke su suka kama yi da ita suna dan fadin maganganu akan ta suna ga wannan matar me za ta yi wannan ka san mata akwai kishi in sun ga yar uwarsu ta nuna kauna wa miji sai su nuna kishin su annabi ya gansu sai ya ce to madmidna ku je ku kuskure bakin ku suka ce yo akan me zamu kuskure baki ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce min tazamuzi kunna saboda yi da ita da kuka yi biha wallahi innaha la sadiqa kun yi da ita wallahi mace mai gaskiya abinda ta faɗa dinnan gaskiya ne wannan hadisi ibnu sa'id ya rawaito shi na mazaji amintattu sai dai hadisi ne mursali manzo Allah yana da kwadayi kwarai da gaske akan wannan mata yana kuma nuna mata kauna kamar yadda ta nuna masa kauna dama haka ake so shi ma namiji ya nuna mata sai yana son ta Anas bin Malik yake cewa mun zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ni da Abu Talha da Safiya tana goye a bayan shi sai wata rana taguwar sai ta yi tuntube suka fadi annabi ya fadi na Safiya ita ma ta fadi Abu Talha yayi kanta hal zarraka shay ya annabin Allah akwai abinda ya cutar da kai kaji ciwo sai annabi ce a alaikum bil mar'a je ka duba na Safiya haka shi yace a bar kulawa da shi ma a je gurin matarsa Abu Talha ya dauki rigar sa mayafinsa ya lullube fuskarsa ka duba wata tarbiya ya tunkari inda take wai dan kar ma ya ganta da yaje yana zuwa daidai inda take sai ya dauki mayafin nasa sai ya jefa kanta ya lullube ta gaba daya sai ta tashi ta miƙe sai ya kwantar mata da abun hawa wani abun hawa sai ta hau farakibat sannan warakibar nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya wani hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi anan abin da ya kamata mu lura irin kyakkyawan ladabi da tarbiya da annabi ya yi wa sahabbansa wanda ka duba sahabi ne malam ya zo shi gurin matar annabi ba da taimako amma da zai je gurin ta sai ya rufe kansa da zani wai dan kar ma ya kalle ta sannan da ya je daidai inda take cire zanin sai ya yafa mata ya jefa kanta dan kar ma ya ganta ta tashi ta miƙe ba za a ga komai na ta ba yanzu ina wannan tarbiya take gare ni ina wannan tarbiya take mutum zai dauki abokanansa ya kai su gidan shi suna kallon matarsa abokane zai kai su gidansa suna kallon matarsa ba daidai bane wannan gargajiyanci ne kuma da rashin addini kar wani ya zo ya dauki abokanansa yaje kai su matarsa ta caba kwalliya tana yana ta kallon su, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Haka kuma duk matar da Allah ya jarabe ta da mijin da yake dako abokane yana kawo wa gida, to wannan ta rinka sa hijabi ta rufe jikinta kirin, ta boye jikinta katte da ta bari wani abokin miji yana ganin ta, amma ka wallahi auren ta zai mutu wata rana.
Wani mijin ya kance baya jin dadi, yazo da abokanansa kuma ya ga matarsa ta saka hijabi,
ba ilimi wannan mijin, ba ilimi, ba addini, ba sunna, da ya san shari'a da bai wannan ba, ai mace boye ta ake yi, ai lullube ta ake yi, ai asali ma ba za ka shigar da wani gidanka ban ba da lauwa ba gaskiya, din ko za ka shigar da shi to sai dai je bangarenka, matarka tana can nesa yana nesa, musamman wannan zamani da yake cike da fitintunu masu tarin yawa malami, haka muna kira ga mazaje ku ji tsoron Allah kuma ku koyi wannan tarbiya. Yanzu ka duba malam, matar annabi ne kuma wallahi bai kalle ta ba, ina wanda suke zama a bakin titi suna kallon matan mutane, mutum ya zauna a titi yana kallon matan mutane, ina wanda suke shiga kasuwa don kallon mata, yanzu akwai mall mall a garin nan, manyan manyan mall, mutum sai ya wanke rigarsa kurin ya tafi mall din nan ya je shiga, ba wai komai zai siya ba, wataƙila ma ruwan sha kawai zai siya, kallon mata ake zuwa saboda ana shiga da mata, da matan mutane, da ƴan mata na mutane, mutum ya ɗebi iyalinsa za su je su yi sayayya, sai ga wani yana ta zagayawa kai ka ɗauka wani abu yake nema, wallahi kallon mata ne kawai, wannan bala'i na kallon mata, wannan masifa na kallon mata da sa ido akan mata, wallahi wallahi musiba ce da mutum bai zai kai labari gare ta ba, kuma duk abin da kai wa ƴar wani sai an yi wa ƴarka, kuma duk abin da kai wa matar wani sai an yi wa matarka. ذاك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أكيد كامل إدو الشريعة حرام نيكلا ما تاد أما تاد حرام النبي على التوا.
نعم.
ولكن ذاك تا أنا سبودين ينلو كشي.
ذاك تا أقول جي. إيه. ما تد أك جلبيت دم جن يكن كاو مزا أبو كنان شكومي بايا سوت إيش جات الشريعة. ياك ما تتين.
سيد كتا مسألة.
Na'am.
Na farko da duk yanda zaki ki kokari ki hana mijinki ya rinka shigo da maza gidanki. Wallahi babu lokaci ne da na gaya maka illolin shigo da maza gida.
To doctor mu tara a wani sa'a.
Ba lokaci. Amma dai mace ta yi kokari ta hana mijinta ya shigo da wasu maza gidanta.
Mu tara a wani satin.
Yawwa, sannan kuma ta rinka saka hijabi. In ya matsanta ya fi karfinta. Ki saka hijabi da safar hannu da ta kafa kirf maganin mayu kenan. Kirif da hijabi irin bakin nan rufaffe gaba ɗaya a wannan takunkumi ki zuba da niqabi ki rufe komai, ba a ga komai ba, shine maganin su.
To doctor bari mu je ga masu ko layi daya ko biyu mu daga dan mu ji me masu sauraro suke tafi da shi, za ku iya neman mu kai tsaye mata 0800 660 0088 maza 0800 904 2885 sai kuma sakon karta kwana da yada maza da mata akan 0700 5500 0029. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna tare da wa?
Tare da za a kira mutane daga Kura.
Na'am. Me yake tafi da shi cikin shirin?
To mun je maudu'in da kuka dauko, an gode Allah saka da alkhairi.
Na'am.
Ubangiji Allah ya gani da wa'anda suke shigo da mazaje gidansu.
Na'am.
Su ma matan da suke chatin da mazaje, Allah ya ganar da su. Dan kuma ana zargin ku kuna yawan hira da mazajen da ba naku ba. Na'am.
To. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Dan Allah malam kike a taimaka muku da tsaron mara.
To.
To wannan Aminu sai ka bata.
Ki message a layin mu da ake tura sako.
Ki message sai malam Aminu ya baki lamba.
Assalamu alaikum.
Alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna
tare da wa?
Ina tare da mun girma ya mijin ki, amma da Allah ya saka da alkhairi.
To amin,
amin, mun gode.
Allah ya mai da malam gida lafiya.
Allah ya
saka, muna godiya kwarai.
To malam ga wata tambaya aka ce, me hukuncin mazajen da suke zuwa gurin mata su cusa musu soyayyarsu a cikin zuciyarsu sai sun yi musu alƙawari, sai su yi musu alƙawarin aure, sai an ce su fito sai su gudu?
To kaga kaga Allah ne ya kama ka kai kanka da ka karanta wannan tambayar. Ai kaga na ce maka akwai maza mai yaudara, kai kokari ka danne wannan magana ka ce ba haka ba, to yanzu gashi ka karanta tambaya. Sunan wannan mijin mai yaudari, maha'inci, kuma ina kira ga mata ku daina sakin jikin ku 100% ga majin da yazo neman ki sai kin tabbatar shi ma ya saki jiki 100%. Wallahi akwai waɗanda suke zuwa suna irin wannan dabi'a da an ce ya fito sai gudu kawai zuwa yake yana ci muriyarki yana ki kwalliya ya gani ya ji dadi ya dauki hotonki ya tafi da shi yazo ki ta masa zance zai ji dadi amma ba auren ki zai ba duk wanda aka fahimci wannan ne a sallame shi a daina fitowa kawai so mama wannan shine kadai illa ba mallam amini yau masifar ta kai ga wallahi mata bazan iya irga ba da suke magana akai cewa namiji zai zo ya saki jiki yana bin mace wallahi da ƙarshe neman ta zai da yawan sun zo sai su nemi mutuncin matar Allah ya sauke
mallam ga wata tambaya ake cewa mallam mace ce tana gidan aure kuma mahaifiyarta tana buƙatar taimakonta kuma a gidan mijinta ba ta da yadda za ta iya taimaka mata ya halatta ta bar auren dan ta taimaka wa babar tata
to irin waɗannan abubuwa matsaloli ne waɗanda suna da wahalar sha'ani ba su da dadi kwarai da gaske to amma dai abu na farko da ya kamata iyayen matan su gane shine asali fa shine ke aure a matsayin ibada ne ke bi Allah zaman auren nan zaman ibada ne taimakon mahaifiyarki Allah bai dora miki nauyin dole kina aure kuma sai kin dauki nauyin mahaifiyarki ba gaskiya amma ihsani ne kyautatawa ne idan kina da hali kuma dole ki mata so yana da kyau mace tana aure ta taimaki iyayenta taimaka musu idan kuma ba ta da shi ga kuma halin iyaye to za a ce ta bar aure ta ita yi aure ne dan ta je ta nemi abin da za ta taimaki mahaifiyarta watakila yauwa watakila akwai kannanki watakila akwai yayyenki watakila akwai danginki idan har akwai wasu baki ba to gaskiya nauyin yana kan sun da kikin kina gidan aure kuma baki da hali
to idan ba su yi ba fa ita kuma abin yana damunta
to idan ba su yi ba wannan in uwar za ta taulakanta ba laifi ba ne dan kin kashe auren kin je kin taimake ta in za ta taulakanta dan bai kamata a bar uwar ta taulakanta ko ta tsozarta ba
to Allah ya samu
amma yawanci irin wannan tambayoyin akwai abubuwa da yawa a tattare da su sai an bi a hankali
Allah ya samu dace
Allah ya gane da mu
duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan lokaci ya riga ya cin mana a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Ghazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Bahadi Isa Sadan da ku daga sashen addinin musulunci da Hadiza Balanti take jagoranta Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ويزرع الورد فينا والرايا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرايا فينا وينشر الهدي